Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari, sunana Sarfilu Hashim Kumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 16 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dafa da shi ga kanan labarai.
Yayin da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a Amurka ya kusan miliyan 3.5, tsarin jihohi a gundumomi da wuraren kasuwanci na ba da umarnin sanya takunkumin rufe baki da hanci. Wasu asibitoci a Afirka ta Kudu suna kin karɓar ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau Alhamis, ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu.
Kanin labarin kenan aka saurara, bayan da Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da soye hukuncin masu aikata fyaɗe zuwa ɗaurin rai da rai, kome ɗan Najeriya ke cewa
masu garkuwa da mutane ne yan baranda ba karamin bala'i suke haddasa a cikin fadin kasar nan ba, musamman ma a arewacin kasar nan. Shi yasa muka yi farin ciki, muka yi kuma alfahari da yan majalisar kasar nan.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar bankin masana'antu na Najeriya sun raba bashin naira biliyan 2 ga 'yan kasuwa.
Abin da gwamnati take so ta yi, tana so ta faffadar da shanin kasuwanci da kuma ta samarwa mutane wanda ba su da aiki aikin yi.
Sannan kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha da Sulle ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma surar kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Masararo, assalamu alaikum. Barkanku da maraicin yau ga cikakkun labaran duniyar. Yayin da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 na Amurka ya kusan kai miliyan 3.5 kuma yana ci gaba da karuwa, ƙarin jihohi, gundumomi da wuraren kasuwanci na ba da umarnin sanya takunkumin rufe baki da hanci. A yau Alhamis, gwamnan jihar Alabama ta kudancin Amurka KIV ya umarci dukkanin mazauna jihar su fara sanya ƙyallen rufe fuska bayan da hukumomin jihar suka bada sabon rahoton mutuwar kusan mutane 30 a jiya Laraba. Gwamnan Montana Steve Bullock ya wajabta sanya takunkumin rufe baki da hanci a duk wuraren taron jama'a a duk gundumomi inda gwajin wasu mutum 4 ya nuna sun kamu da cutar ta COVID-19. Kantin dillancin kayan mafi girma a Amurka Walmart ya bi sahun katafaren kamfanin fasaha na Apple, kamfanin rukunin shagunan sai da shayin kofi na Starbucks, shagon dillancin kayan lantarki Best Buy da shagon rahuza na Costco wajen wajabtawa kwastomomi sanya abin rufe baki da hanci a duk shaguna sama 5,000. Amma wasu shugabannin jihohi da dama sun ki wajabta sanya abin rufe fuskar duk da kimanin sabbin kamuwa da cutar sama da 60,000 da ake samu kullun a Amurka tun farkon watan Yuni. Wasu asibitoci a Afirka ta Kudu suna kin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki. Dr. Tobisa Fodo ta ce rubu'in marasa lafiya ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke Port Elizabeth ya iya karɓa. Dr. Fodo ta ce, nakan damu idan na yi la'akari da yadda ni da abokan aiki na za mu duba tsabar idanun mahaifiyar wani, mahaifin wani, kakar wani ko kawun wani, mu ce musu ba za mu iya ba. Mutane da dama suna mutuwa a Afirka ta Kudu ba tare da samun kulawa ba. Afirka ta Kudu ta tabbatar da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 300,000, kana sama da mace-mace 4,400. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau Alhamis, ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu, yayin wata ganawa da manema labarai a harabar gidan gwamnati na Alvaro Palace dake Brasilia. Bolsonaro ya ce za a sake mishi gwajin cutar nan da 'yan kwanaki masu zuwa, tare da fatan zai koma bakin aikinsa nan ba da jimawa ba. Bolsonaro ya nace cewa maganin zazzabin cizon sauron nan na hydroxychloroquine ya taimaka masa wajen yakar cutar, duk da cewa masana kimiyya sun ce babu wani tabbaci kan ingancin maganin a likitance. Bolsonaro na kara fama da adawa domin Brazil ce kasa ta biyu da ta fi jin jiki da cutar a faɗin duniya bayan Amurka. waɗanda suka kamu da coronavirus a Brazil sun kusa kaiwa miliyan 2 kana da mace-mace sama da 75,000.
Kafin Aisha ta saki kawo mana ƙarin wasu labaran zamu leƙa Najeriya. Inda majalisar dattawa ta soye hukuncin masu garkuwa da mutane daga ɗaurin shekaru 10 zuwa ɗaurin rai da rai. To sai dai ƙwararru a fannin tsaro da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayi mabambanta kamar yadda wakiliyar Madina Dauda ta yi nazari a wannan rahoton.
Dama wannan dokar na kunshe ne da hukunce-hukunce da suka shafi waɗanda suka yi garkuwa da mutane da kuma wacce aka yi wa fyaɗe da ta kai ƙara cikin wani takaitaccen lokaci na watanni 2 ko a ƙaryata ta. Yanzu an kabunta dokar inda za a ɗaure duk wanda ya garkuwa da mutane rai da rai a maimakon shekara 10 a da. Bayan haka an sauya tsarin cewa mata kaɗai ake yi wa fyaɗe. Yanzu dokar ta haɗa da maza, sannan kuma komin daɗewa da yi wa mutum fyaɗe zai iya shigar da ƙara kuma a saurara. Ƙwararriyar harkar tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities, Dr. Kabir Adamu, ya yi tsokaci.
Yunkurin da majalisar dattawa ta yi na diba dokar a tabbatar da cewa an zamanantar da dokar abu ne mai muhimmanci. Tanadi da aka yi na hukunci kan laifuka wanda ake da shi a da kusan yana da rauni sosai. Bai wadatar ba na farko wurin tabbatar da cewa wannan buri da ake da shi na hannunka mai sanda an same shi. To shi yasa wannan waiwaya da suka yi yake da muhimmanci. A ɗayan ɓangaren kuma gudanar da dokar yadda su waɗannan jami'an tsaron za su tabbatar da cewa duk wanda ya saba dokar to an kama shi kuma an hukunta da shi. Shi zai tabbatar da waɗannan abubuwan biyu. Zan ƙara tunatar da abubuwan biyu. Na farko hukuntar da wanda ya saba dokar. Na biyu kuma hannunka mai sanda ga wanda yake da niyyar yi. Manufar doka kenan.
Shi ma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu ya ce ya yaba da wannan mataki da majalisar dokokin ƙasa ta ɗauka.
Masu garkuwa da mutane da 'yan baranda ba ƙaramin bala'i suke haddasa a cikin faɗin ƙasar nan ba, musamman ma a arewacin ƙasar nan. Shi yasa muka yi farin ciki muka yi kuma alfahari da 'yan majalisar ƙasar nan da suke so su ɗauki wannan mataki na ɗaurin rai da rai ga duk wani ɗan baranda ko kuma mai garkuwa da mutane da aka kama. Wannan mataki da suke ƙoƙarin ɗauka ya dace domin zai yi mummunan tasiri ga wanda suke ciki su daina ko kuma wanda suke so su fara koma.
Amma ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawa mai wakiltar Katsina ta Arewa, Ahmad Babba Kaita, ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Mu abinda muka so shi ne a yi ma dokar kwaskwarima ta kai ga kifa. Dalili ko da yasa na ce da kisa, tarihi ya nuna cewa irin wannan lalata ta 'yan baranda masu kisan mutane suna ma mata fyaɗe suna yadda suka ga dama ya taɓa faruwa a India da ƙasashe da yawa. Amma suke su shawo kan matsalar suka kasa. Amma ana sa hukuncin kisa maganar kidnapping da ta'addanci ta yi cak ta daina.
Yanzu za a tura dokar majalisar wakilai domin su amince da ita kafin a kai wa shugaban ƙasa ya rattaba hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauki da wasu ƙarin labaran.
Yayin da ake samun hauhawar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Australia, gwamnatin ƙasar ta ba da sanarwar tanadin kuɗi tallafi dalar Amurka biliyan 1.4 yayin da ake samun ƙaruwar rashin aikin yi a ƙasar. A yau Alhamis, Firayim Minista Scott Morrison ya sanar cewa gwamnatinsa za ta kashe ƙarin dalar Amurka biliyan 1 a wani shirin tada komaɗar ma'aikata, inda za a biya rabin albashin masu koyon aiki ƙarƙashin masu ƙananan sana'o'i, yayin da za a yi amfani da sauran miliyan 400 wajen horar da ma'aikata wasu sabbin dabarun da za su yi tasiri wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar bayan annobar ta kawo. Australia na da waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 kusan 11,000 a cewar cibiyar bin diddigin cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins. Lauyoyin Iran da ke kare mutum uku da aka zartarwa hukuncin kisa saboda rawar da suka taka a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Nuwamba sun faɗi cewa sun buƙaci a sake sauraron tuhumar tasu, hakan ka iya kauda yiwuwar kashe su kamar yadda Iraniyawa da yawa da shugaba Donald Trump ke fargabar na iya faruwa. an ji lauyoyin na Babak Pakniya da Hussein Taj tare da na ukun su Mustafa Nili a kafar yaɗa labarai ta kasar jiya Laraba suna cewa sun miƙa buƙatar hakan ga ofishin babban jojin kasar Iran Ibrahim Raisi domin sake nazarin hukuncin mutanen uku. Kotun kolin kasar ta Iran ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Said Tamjidi a ranar Juma'ar da ta gabata. Daga ƙarshe a yau Alhamis ake sa ran dawo da shugaban kamfanin mai na Pemex mallakin gwamnatin kasar Mexico Emilio Lozoya da ke fuskantar tuhuma kan almundahana da karɓar cin hanci daga babban kamfanin gine-gine na kasar Brazil Odebrecht wanda yanzu haka yake tsare a gidan yarin kasar Spain. Lozoya wanda ya shugabanci kamfanin na Pemex shekaru hudu da suka wuce yayi gudun hijira ne kafin kama shi da aka yi a garin Malaga na kasar Spain a cikin watan Fabrairu izinin kama shi daga kasar Mexico. Lozoya wanda makusancin tsohon shugaba Enrique Peña Nieto ne da kanshi ya amince ya dawo don amsa laifukan da ake tuhumarsa da su. Kasar ta Mexico ta aika da jirgi zuwa kasar ta Spain don dauko Lozoya saboda dokar hana zirga-zirgar jiragen sama sanadiyar annobar coronavirus.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar bankin masana'antu na Najeriya sun kaddamar da rabon bashin naira biliyan 2 ga kanana da manyan ƴan kasuwa da rikicin Boko Haram ya gurgunta a jihar. Ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar bankin masana'antu na Najeriya sun kaddamar da rabon bashin naira biliyan 2 ga kanana da matsakaita da ma manyan ƴan kasuwa da rikicin Boko Haram ya gurguta a jihar. Ana da isa ran mutum 15,861 ne daga kungiyoyi 12 za su amfana daga wannan rance da kuma ake sa ran za su biya cikin shekaru hudu ba tare da kuɗin ruwa ba. A wannan mataki na farko dai gwamnatin ta ce ta kawo naira miliyan 500 yayin da ita ma bankin ta bada naira miliyan biyar da ita samma naira biliyan 1 da kuma aka raba waɗannan mutane a matsayin kashi na farko wanda daga bisani za a raba kashi na biyu na naira biliyan 1 a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum.
Duk wanda zai iya mayar da wannan kuɗin a cikin rabin wannan kuɗin shi zai ya riga ya zai yafe musu kashi 50 din 50% kenan discount abin da ana cewa turanci. Mun gode ma President Buhari, mun gode ma Bank of Industry, muna kyautata tantance cewa mutane za su amfana da wannan kuɗin. Kuma gwamnati Borno zai kokari ya bada saura 1 billion din na saboda mutane su
da kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar masana'antu da harkokin kasuwanci na jihar Borno Alhaji Yarima Lawan Kareto ko ya wannan rabo zai kasance
karami mai wanda za a bashi 30,000 babban shi wanda za a bashi miliyan 1.5 akwai wanda suka samu miliyan 1.5 akwai wanda suka samu 500,000
za a basu kudin a gogeyance ne ko kuma za a basu ne ko
duka daga yau wannan zuwa gobe da safe duk alat zai shiga account nasu duka
kungiyoyi nawa ne suka amfana da wannan
kungiyoyi 12 ne
to ko me wanda suka amfana da wannan rance yake cewa
suna na Shatima Mustafa chairman na Misandari Traders Association ya ba mu miliyan 25 saboda a tallafa wa kananan ƴan kasuwa
kuma kura da mambobi nawa ne kuma kamar kowanne member zai samu kamar nawa
at least mutane 500 miliyan 25 kowanne daya daga member zai samu naira 50,000
suna na Aisha Tumami Sani ina bukata Abuja ina cikin farin ciki na ji dadi da wannan ba marance ba mu ba kyauta ne kuma yana ba rancen
gwamna ya ku biya cikin shekara hudu ba rance bage
na insha Allah wannan ai taimaka mana aka gaza mana abinda zamu yi sana'a ne
to wai menene ma manufan gwamnatin na bada wannan rance ga dai abinda commissioner ma'aikatar yaɗa labarai Alhaji Babakura Abbaja take cewa
abinda gwamnati take so ta yi tana so ta faffadar da shanin kasuwanci da kuma ta samar wa mutane wanda ba su da aikin yi kana kuma masu kankanan jari su samu jarin da za su kara wanda za su zai kara musu irin ya tattali na arzikin da za su bunkasa kuma yanzu shekaru goma da suka wuce duk wani abin da ka sani da ke cikin Borno komi da komi ya burgize.
Kwamishinan ma'aikatar yaɗa labaru da al'adun cikin gida Alhaji Babakura Abbaja Tauke nan da ya bayani game da rancen naira biliyan 2 da gwamnatin jihar Borno ta soma rabawa 'yan kasuwa da rikicin Boko Haram ya daidaita. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu rarren ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya da haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki har yanzu na kan batun nan da ya addaba al'umma na fyaɗe saboda girman al'amarin domin da wuya mutum ya bude talabijin ya kunna radio ko shiga shakan sada zumunta ta jaridu bai ga rahoto ko kuma ya ji rahoto da ya danganci wannan annoba ta fyaɗe ba. Hakan shi yasa muka ga ya dace mu kalli batun ta fuskoki da dama a cikin shirin namu na wannan mako. Wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos ta jiyo mana daga bakin masu aikata wannan laifi na fyaɗe ko me ke sa su yin hakan, wannan zai sa mu hankalta mu san ta inda za mu kamo bakin zaran domin yaki da wannan annoba.
Sunana Yusuf Haruna.
To Yusuf, kai kuma me ka aikata?
Wallahi sosai ne ya faru. Wata hanya ne na kira ta ya shekara 12 shi ne sai na yi amfani da ita, amma na aikata gaskiya amma sosai ne wallahi.
Yaye ya zama sosai?
Eh to wallahi ban taba yi ba, wanda dai kawai Allah ya kaddara haka ne, kuma zuciya na ne ta daya amma gaskiya dan sun kabi son zuciya shi ne za ka yi, gaskiya son zuciya ne wallahi.
A ina ka samu wannan yarinya?
Eh a'a, muna kusan gida ɗaya da ita ne.
Cikin gida ɗaya kuna yan uwantaka kenan?
Eh a'a, muna dukkanmu muna haya ne. Na kira ta ne, da na kira ta shi ne sai ta ce mun yunwa suke yi. To ka san sharing shedan shi ne abin ya zai, to ne biyun da ta zo sai na ce mata a'a.
Da ta ce yunwa take ji, da ta ce yunwa kake ji sai kawai ka kai yaya?
Sai da ce mun ba ta 200 shi ne dauki 200 na ba ta. To sai kuma sharing shedan shi ne abin ya faru haka.
To bayan nan fa
na biyun ta sake zuwa, da ta sake zuwa na biyun sai na ce mata a'a ta tafi, sai na dauki ne da 100 wallahi na ba ta. Shi ne to wata ne matan daga gidan mu ta shiga ta ga fitan ta dakin mu.
To yanzu dai ka lalata musu yarinya kenan.
Ai na dama wallahi mun hakan nayi wallahi.
Wai me yake kai ku wannan aikin ne? Sha'awa ce ko yar shekara 11?
Wallahi sha'awa ne kawai, wannan ne dai ko kai ne daga Allah dai, kawai daga gare ne dai, tunda dai Allah yake in ka ga mugun aiki daga gare ka, in ka ga kikkawa daga gare shi ne.
Eh, amma wani lokaci kuna kwana da su don ku samu wani asiri?
Wallahi ba asirin komai wallahi.
To amma yanzu idan kanwar ka ce aka yi mata haka, ya za ka ji?
Kuma ba a jin daɗi gaskiya shi sai wallahi.
To amma ka san cewa yanzu dai hukunci zai hau kanka ko?
Eh to ai haka ne, dama duk wanda ya yi laifi a hukunta shi yana da, to amma idan ana neman alƙarama.
Sunana Yusuf Muhammad. Akwai yarinya wadda muke gida tsaye da ita haka, wasanni ya dan shiga tsakanin ya da ita.
Yarinya shekaran ta nawa? Kai shekaran ka nawa?
Shekaran ta 7 yarinya.
To kai kuma fa?
Ni kuma ina da shekara
39.
Eh.
To wani wasa ne ya haɗa ku da ita?
Sai ke na ɗan kunna kallo ne a ɗaki, sai kuskure ya shiga haka na ɗan sa mata hannu a gaba.
A'a, ka yi magana sosai.
Eh, shi ne nake faɗa. Kuskure ya shiga na sa mata hannu a gaba, hannu na haka
ya
fa.
Ya aka yi 'yar shekara 7, kai kana shekara 40, wanda ya kamata a ce kana da mata, ita ta shigo ɗakinka?
Eh, dama tana shiga da ita da iyalina, suna yawan shira, tana kawo mata shira, suna shira sosai da ita da iyali.
To iyalinka ba ta nan ne?
Eh, ta je kitso.
Da daddare kenan ko da rana?
Da rana.
Amma me ya baka sha'awan sa ma wannan yarinya karama shekara 7, kai kana shekara kusan 40, hannu a gabanta?
Wallahi malama shedan ne kawai.
A'a, ba wani shedan. Ai komai ya faru sai ka ce shedan ne, zuciyanka dai akwai dai dalili, ba wai shedan ba.
Ban da wani dalili wanda wuce ka, wallahi shedan ne kawai, da kuskure ne shedan kawai, da rauni na dan adam kawai.
Kana da yaya?
Ina da yara.
Yaranka nawa?
Tara na hudu.
Akwai mata a ciki?
Eh, akwai mace na daya.
Amma za ka iya yi mata haka?
A'a.
To me yasa ka yi tunanin yi ma yar wani?
Wallahi kuskure ne ya shiga kawai, da rauni na dan adam. Ishma na Yusuf Bello. Abin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah, na ci na man sallah ci na ya rike min ciki, to shi na sha wani maganin gargajiya. To shi ne asitin min damuwa ciki na ba lafiya, na ji ne bayan gari cikin ya gagara. To gaba na fiya, na yi kwanta ya gagara. Shi na gama yaron, na shiga tsakanin shi, na gudda spana tsakanin cinyen shi
waye
shi wannan yaron Muhammad
namiji kai ma fadi
wallahi saboda sakamakon na mai sallan da na ci ci na mun ina duda shin na ci domin samu sauki kuma shin ya affecte mun da wannan damuwa an bisa kusuri
amma da man ka saba yi ma yara maza fadi
wannan ban taba yi ba tukun wannan kar abin ya samu wannan mura wallahi tukun abin ya faru ban taba yi ba kuma shin yana na yi ba wallahi tukun kar wannan abin na faru
amma yanzu shi yaron ina yake
eh yanzu yaron iya na gida tarawa iya na magaraji mai zaka ne na aiki
ta lalata shi dai kenan
aya guri mura eh hakan ya faru mura
to ba amma bayan haka din ya iyayensa suka yi da kai
iyayen shi to sun kau kara ne kawai a wurin mai gidan mu shine mai gidan mu ya shura mu mu zo nan gaba ki da ga musu duk abin na faruwa shin sun zo sun tambaye ni na ga musu duk abin na faruwa
kafin wannan lokaci ka san hukuncin yin fade ko mace ne ko namiji
eh to mara na sani amma na neman alƙawari
eh a ka sani ka san menene hukuncin
eh na eh to hukunci na sani kamar ana kai mutum yari ne
gidan yari kenan
eh
to shirin lafiya uwar jiki bai tsaya nan ba Zainab Babaji ta jiyo mana ko me masana da likitoci akan harkar lafiyar kwakwalwa da haliyar dan adam ke gani ta zanta da Dr. Ann Gang ta asibitin koyarwa ta Jos
to a cikin yan kwanakin nan akwai abubuwan da suke faruwa musamman na fyaɗe kina aiki musamman a wannan wajen bada shawarwari wa waɗanda suka samu kansu a cikin irin waɗannan matsaloli daga farko ma wai menene fyaɗen nan ne
wato wannan fyaɗen ana nufi cewa idan mutum ya dauki ko jikin shi ko gaban shi ko wani bangaren jikin shi ko kuma wani abu wanda ba ma jikin mutum bane ya saka a gaban namace ana cewa ya mata fyaɗe ko kuma idan ya san namace ba da cikakken izinin ta ba shi ma ana kiran shi fyaɗe ko kuma idan ka san mutum ta hanyar karfi ko kuma ka ruɗe shi don ya kwana da kai duk wannan ma ana kiran shi fyaɗe
ke kina aiki a wannan fanni a ganinki me yake janyo mutane su yi fyaɗe
gaskiya akwai abubuwa da yawa ba za a iya ce ga abu guda ɗaya ba amma kaɗan daga cikin su shine wani lokaci gaskiya mutane ba lafiya domin akwai ana iya samun yanayi wanda mutum ya tashi ko waɗansu abubuwan da suka same shi a rayuwar shi wani lokaci yana iya zama ma ko shi lokacin da yake girma ya samu cikakken kula ba ko kuma shi da kanshi an yi mishi abubuwa lokacin da yake yaro ko bai samu girma a cikakken hankalin shi ba sai ki ga irin wayannan mutanen ba su san yadda za su nuna ma mutane soyayya ba wai suna gani kamar sai idan isa jin daɗin su ma yana faruwa idan mutane suna shan wahala to idan aka samu idan ya samu na mace idan ba ta yi wannan kuka ko kuma tare sun yi gwagwarmaya da ita ba shi ma ba zai ma ji daɗin taduwa da na mace ba to kin ga wannan bai zama yadda Allah ya halicci mutum kenan ba because dama kafin mutum ya ji daɗi sai da yardan mutane biyu sannan kuma an yi shi a cikin ganewa amma waɗansu don yanayin yadda suka tashi don yanayin rashin lafiya dai su ba su jin daɗi a haka sai dai an yi shi cikin karfi cikin ba a gani ma wani bayan da sun kuma na mace da ɗaya ko kuma wani da ɗaya ka sun bi sun kashe shi ma to wannan ba za a ce mutum na cikin lafiya shi wani lokaci kuma asalin ciwon tabin hankali ma yana kawo haka don akwai waɗansu cututtukan wanda su sai ki ga yana sa mutum marmarin sha'awar mata ko kuma sha'awar nan ya karu domin ciwon sannan kuma in sha'awar nan ya karu mutum ba zai iya kame kanshi ba don ba lafiya to idan lokacin marmarin na mace a maimakon ya zauna idan a mutum da yake cikin hankalin shi in yi marmari ko mata ko kuma wanda ka yarda sannan zai iya jiran lokacin da ya dace amma mutum da baya da cikin cikakken hankalin shi kin ga ba zai iya wannan ba wani lokaci kuma yakan zo da shaye-shaye idan mutane suna shaye-shaye ko giya ne ko wasu kwayoyi na sa maye to yakan sa mutum idan ya yi tunanin abu kafin ma ya zauna ya yi nazari a kan shi sosai sai kiga kawai ya aikata abu to kwayoyi sukan iya ɗauke hankalin mutum wanda ba za su iya su sa ta yi nazari ba in yi ta sha'awar na mace kawai kafin ma ya zauna ya yi tunani me ya dace me ya bai dace ba sai kiga ya yi to yawanci irin wannan kuma bayan sun yi haka din sai kiga kuma daga baya ba su ji daɗin abin da suka yi
ba
wani lokaci kuma ana samun kinga me menene talauci yakan kawo haka ma
to anan shirin namu na wannan mako zai dakata a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin Zainab Babaji da likitar mu Dr. Anne Geng da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada wannan shiri ni ce Aisha Tasli kasance cikin koshin lafiya
a gai da Aisha to yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
Jama'a assalamu alaikum sakon mu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rejau ya ce ya ubangiji Allah mun tuba ka shikan mu ba dan halin mu ba ka ka muna karshen cutar coronavirus da ma sauran dukkan matsaloli da suka yi wa duniya kawai ya baki daya amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori a jahar Jigawa ya ce assalamu alaikum VOA Hausa ya ce dan Allah ku bani dama na yi kira ga sarakunan gargajiya shugabannin addinai da tawa arewa da kungiyoyin matasa na arewa ya kamata mu hada kai domin samar wa da yankin mu na arewa mafita akan irin kisan kare danki da ake mana muddin ba ma so yankin mu na arewa ya zama kufai ba da karshe ina addu'ar Allah ya kawo mana mafita sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ali Usman Takalafiya ma'ajin kungiyar murya talaka ta kasa reshen jahar Kebbi ya ce salam murya Amurka ya ce dan Allah ku fadawa gwamnatin jahar mu ta Kebbi karkashin jagorancin mai girma gwamna sanata Akiku Bagudu da cewa lokaci yayi da za a fitar mana da abincin da ake aje a cikin rumbun gwamnatin jahar domin tallafawa talakawan jahar koda ba a ba mu a kyauta ba to a sauko mu da farashin sa kasa duba da yadda mu talakawa muka shiga wani mummunan yanayin tsadar abinci ba wai a jahar mu ta ce kadai ba har ma a fadin tarayyar Najeriya baki daya sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Husaini Abba Dambam jahar Bauchi ya ce al'umma kasar Mali da shugaban kasar da fatan za ku bawa wannan committee da aka turo karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan haɗin kai domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen sasanta rikicin da ya barke a kasar ku sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta gaggauta daukar nauyin matan nan 600 da ɗan bindiga suka kashe ma mazaje a batsari dake jihar Katsina tun karbar magana bata zama babba ba domin wallahi barin su kara zube na iya ƙara jefa jihar Katsina cikin wani mawayacin hali wannan ita ce gaskiyar magana don haka idan kunne ya ji jiki ya tsira mun gode sashen Hausa na murya Amurka
Adalla don wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
takaice yayin da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a Amurka ya kusa kai miliyan 3.5 kuma yana ci gaba da karuwa karin jihohi gundumomi da wuraren kasuwanci na ci gaba da umarnin sanya takunkumin rufe baki da hanci wasu asibitoci a Afirka ta Kudu suna kin karbar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki Dr. Tobisa Fodo ta ce rubu'in marasa lafiya ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke Port Elizabeth ya iya karba. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau Alhamis ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu yayin wata ganawa da manema labarai a harabar gidan gwamnati na Alvaro Palace da ke Brasilia. Bolsonaro ya ce za a sake mishi gwajin cutar nan da 'yan kwanaki masu zuwa tare da fatan zai koma bakin aikinsa nan ba da jimawa ba.
Masu sauraro anan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da dare za ku ji mu dauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aishatu Ma'azai ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Fila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum